This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Sunana Hawwa Sharif, tare nake da Zarawo Fage da sauran abokan aiki a cikin shirin na yammacin yau Juma'a ta babbar rana 1 ga watan Maris shekarar 2024. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su, ga Zarawo da kanin labarai.
Mutuwar akalla Falastinawa 112 a Gaza ya janyo Allah wadai daga kasashen duniya a yau Juma'a. Shugabannin majalisun dokoki na kasashen Turai 23 sun yi kira ga kakakin majalisar dokokin Amurka Mike Johnson da ya jajirce wajen nemar wa Ukraine karin taimako a yakin da take yi da Rasha. Shugaban Amurka Joe Biden da abokin hamayyarsa Donald Trump sun je sassa daban-daban na kan iyakar da ta raba jihar Texas da Mexico a jiya Alhamis.
Kanin labaran kenan a bangaren rahotanni. Za a ji mako guda da kungiyar ECOWAS ko sai da yawo ta cirewa Niger da wasu kasashen Afirka ta yamma takunkuman da ta zarga musu. Wasu 'yan kasar Niger da lauyan hambararren tsohon shugaban kasar ta Niger Muhammad Bazoum na jiran ji daga nan makomarsa.
Yau wajen mako guda da aka dake takunkumi da aka sama Niger a lokaci sun ce kuma a saki Bazoum. Amma har yanzu mu a matsayinmu na lauyoyi ba mu ga ko.
Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin wannan da ma sauran rahotanni da ke tafi a cikin shirin. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafe da shirin da dan gari wanda Yusuf Mustapha Batsari zai gabatar, inda za ku ji bayani dangane da garin Odara da ke yankin masarautar Kwantagora a jihar Niger. Amma fa sai duk bayan an gyara zama an saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Mutuwar akalla Falastinawa 112 da ke kokarin karba agajin jinkai a birnin Gaza ya janyo yin Allah wadai daga kasashen duniya a yau Juma'a, bayan da shaidin gani da ido da jami'an kiwon lafiya na Gaza suka ce lamarin ya faru ne sakamakon budewa Falastinawa wuta da Isra'ila ta yi. Isra'ila dai ta musanta hakan, inda ta ce mutane da dama ne suka yi turmutsitsi da tattake juna, inda kuma motocin agaji suka bi ta kan wasunsu. Da farko jami'an asibitin Gaza sun ba da rahoton harin cewa Isra'ila ta kai harin ne kan jama'ar da suka taru a da'irar Al-Nabusi da ke yammacin birnin Gaza. Shaidu daga baya sun ce sojojin Isra'ila sun bude wuta yayin da mutane ke kokarin ciro fulawa da kayan abincin gwangwani daga cikin motocin agajin. Da farko dai jami'an Isra'ila sun amince da cewa sojojinsu sun bude wuta, suna masu cewa sun yi haka ne saboda a tunaninsu mutanen da ke garzayawa zuwa motocin agaji wata barazana ce. Sai dai a wata sadarwa ta faifan bidiyo da aka wallafa daga baya a jiya Alhamis a dandalin sada zumunta na X, wanda aka fi sani da Twitter, mai magana da yawun rundunar tsaron Isra'ila ya ce sojojin sun yi harbin ne domin yin gargaɗi da tarwatsa mutanen. Da take magana yayin da take cikin jirgin shugaban Amurka na Air Force One da ke tafiya tare da shugaba Joe Biden zuwa kan iyaka Amurka da Mexico, kakakiyar fadar White House Olivia Dalton ta shaida manema labarai cewa wannan sabon abin da ya faru na buƙatar a yi bincike sosai. Shugabannin majalisun dokoki na kasashen Turai 23 sun yi kira ga kakakin majalisar dokokin Amurka Mike Johnson da ya jajirce wajen nemar wa Ukraine karin taimako a yakin da take yi da Rasha. Sai dai kuma Johnson ya ce matsayinsa bai canza ba, cewa dole ne majalisar dokokin Amurka ta tabbatar da tsaron kan iyaka Amurka da Mexico da kuma samar da isassun kudaden gudanar da harkokin cikin gida na Amurka kafin su bada wani tallafi ga kasashen waje. Sojojin Ukraine da ke yaƙi a kusa da birnin Bakhmut da ke gabashin ƙasar sun ce suna buƙatar ƙarin manyan makamai da harsasai don daƙile harin da sojojin Rasha ke kaiwa. Akan haka ne shugabannin majalisun dokokin Turai 23 da suka hada da Ukraine, Jamus, Austria, Chechia, Lithuania, Estonia, Latvia, Spain, Faransa da Poland suke wannan kira kai tsaye ga kakakin majalisar wakilan Amurka don samar da tallafi ga rundunar sojin Ukraine don ta samu karfin yakar Rasha.
An jima kaɗan zara'un za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu je ga rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar. Inda yayin da aka doshi mako guda cikin bayan da kungiyar ECOWAS ko sai da yawo ta cire takunkumin da ta zarga wasu kasashen Afirka guda hudu ciki kuwa har da Nijar din. Har yanzu ana jiran ganin yadda makomar hambararren tsohon shugaban kasar ta Nijar, Muhammad Bazoum, da mai ɗakin shi Khadija Bazoum za ta kasance. Duk kuwa da cewa sakin nasa na daga cikin sharuɗa da kungiyar ta gindayawa hukumomin mulkin sojan kasar kafin sauya matsayinta. Ga Suleiman Mumuni Barman da cikakken rahoto.
Yau wajen mako guda da aka dage takunkumi da aka sama Niger, a lokaci sun ce kuma a saki Bazoum, amma har yanzu mu a matsayinmu na lauyoyi bamu ga komi ba, bamu ji komi ba. Kan a yi wannan muhawara da satin da ya huce, mun tuna ta nama musu da akwai wannan hukunci da kotu ta yanki, kuma ya kamata a yi aiki da hukuncin nan. Bamu ga kwatanta shi da baka a cire takunkumi in ba a saki Bazoum ba, ba a yi wannan ba aiki mu bane ba, kuma bamu tambaye su ba. Amma ba mun ce a daga takunkumi saboda talakawa su ne suke shan wuya. Amma kuma shi ma Bazoum iya cikin mugun matsayi tunda ba wani zargi a bisa kanshi. Abu ne ya zama na kama karya da aka yi kawai aka sake shi daga mulki kuma yake rike da shi da iyalansa.
A matsayinku na lauyoyin da ke kare shi, menene waɗanne hanyoyi ne kuke shirin bi don ganin cewa wannan bukata ta biya?
Amma hanyar da zan mu koma kuma ita ce mu koma bisa kan kungiyar sai da yawo. Shugabannin kasashen sai da yawo da commission kin sai da yawo. Na mutu mata kai akwai shari'a wadda aka ce ku yi aiki da ita, kuma za mu ci gaba za mu je majalisar ɗinkin duniya. Akwai kwamiti mana musamman bisa kan rike mutum a gunfanar da shi ba a kan an mai shari'a ba, ba a kan an zargi shi da wani abu ba. Shi ma kuma za mu je can wanda ake ta kwamitin da droit de l'homme na Nations Unies. Muna da niyyar da zamu daga kara a can wurin. Mu aikinmu kenan na lauyoyi. Kare ɗan adam, kare wanda ya ke cikin matsala kamar Bazoum, ba shi kadai ba, talakawa su nawa muke kare su. To amma in ya zamanto a cikin ƙasa an ce ba a aiki da doka, to kuma zance ya kare kenan ko mashara'anta ko lauyoyi masu kare mashara'anta, kama an shahe su an mai da wannan duka banza ne. Ba sai a ci gaba ba ana yi.
Na'am, yanzu a halin yanzu a yau kuna da masaniya akan halin da shi Bazoum din yake ciki da iyalinsa?
Eto, tun 19 da watan Oktoba bamu da labari a cikin halin da yake ciki. Ko shi ko iyalan shi bamu da labari, ko kaɗan tun da bamu da wayar shi ko mu mai magana, ko kuma wani ma ya mai magana ya ce mu ga abin da ya ce, bamu da labarin shi kwata-kwata ko kaɗan.
Kun nemi ku gan shi ba a ba ku dama ba?
Eto, mu nemi mu gan shi ba a hannun kotu ba yake. Mu lauyoyi ne, inda a hannun kotu yake sai mu tambayi kotu ta ba mu izinin mu je mu ga wanda muke kariya. A hannun iko yake, ba kotu ba. Mu kuma ba mu da incin mu tambayi wani minista ko wani president ko wani wannan muna so mu je mu ga wanda ba a hannun kotu ba yake. Ai nan ne matsalar take.
An gaida Suleiman Mumuni Barma. Masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga zara'un ta dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
Shugaban Amurka Joe Biden da babban abokin hamayyarsa tsohon shugaban Amurka Donald Trump sun je sassa daban-daban na kan iyakar da ta raba jihar Texas da Mexico a jiya Alhamis. Dukkansu sun isa yankin ne don jawo hankali akan karuwar bakin haure da ke neman shiga Amurka. Amma sakonninsu sun bambanta da juna kuma sun nuna yadda 'yan jam'iyyun Democrat da Republican ke kallon wannan lamari mai muhimmanci a batu na zaben bana. Abu daya da abokan hamayyar suka amince da shi cewa matsalar yawaitar bakin haure na baya-bayan nan da ke tsallaka iyakar kasar wani abin damuwa ne sosai kuma kalubale. A garin Brownsville, Biden ya yi magana a game da dokar shige da fice wanda 'yan jam'iyyar Republican ke adawa da ita. Yayin da Trump ya bayyana lamarin a matsayin yaƙi, kuma ya ce manufofin Biden ne suka bude kofa ga dubban bakin haure da ke shigowa Amurka har suna zama masu aikata laifuka. 'Yan uwa da magoya bayan hamshakin jikon adawa na Russia Alexei Navalny na yin bankwana da madugun 'yan adawar a jana'izarsa da aka yi a yau Juma'a a kudu maso gabashin Moscow. Biyu bayan cece kucen da ya barke a kan maganar sakin gawarsa bayan mutuwarsa. Magoya bayansa sun ce majami'u da dama a Moscow sun ki amincewa su gudanar da jana'izarsa kafin daga baya wata coci da ke gundumar Mariono babban birnin kasar ta yadda ta yi mishi jana'iza a garin inda ya taba zama kafin a sanya masa guba a shekarar 2020 kafin ya koma Rasha. Mahaifiyar Navalny, Lyudmila Navalnaya, ta shafe kwanaki 8 tana kokarin ganin hukumomi sun bada gawar Navalny bayan mutuwarsa a ranar 16 ga watan Fabrairu a yankin Yamalo-Nenets, kimanin kilomita 1,900 arewa maso gabashin Moscow.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kuma da laka da dai a shagala ana sauraron shirye-shirye ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar muta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a duk sanda aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Barkanmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa wanda sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku. Sunana Yusuf Mustapha Batsari da zan kasance da ku a cikin shirin. Inda yau a cikin shirin, gidan rediyon Landmark FM Kwantagora a jihar Niger, Najeriya, muka yi tattaki zuwa garin Udara da ke cikin masarautar Kwantagora a yankin karamar hukumar Kwantagora ta jihar Niger domin jin asalin kafuwar garin da kuma waɗanda suka kafa garin na Udara da ke da tazarar kilomita 10 daga cikin garin Kwantagora. Da isa na garin na Udara, na samu damar zantawa da babban limamin garin Udara inda ya soma da bayyana mun cikakken sunansa kamar haka.
Sunana Yusuf Abdullahi, Chief Imam na garin Udara. To maganan tarihin garin Udara da ke wannan yankin masarautar Sarki Sudan, asalin Udara kakanninmu sun taso ne daga ƙasar Katsina. Yanda tarihi yake ba mu bayani a wani garin da ake cewa Entumaki. To kakanninmu daga can suka taso ƙasar Katsina matsayin su mahalba ne. Suka fito da wa da ƙani da ƙanin su uku. Suka yi yammacin ga da suka zo sai suka sauka a garin Mashegu. Da suka sauka a garin Mashegu, bayan sun zauna a wannan wurin, sai wannan babban su sai ya ce shi ya ga wurin zama a Mashegu, sai ya zauna a Mashegu. Da wannan ƙani sai suka taso daga yankin Mashegu sai suka yi nan. Da suka zo nan, shi ƙaramin su sai ya tsaya a garin Ucho, shi kuma ya ce ya ga wurin zama nan. To sai shi wannan ƙaramin sai ya tsaya a garin farin shinge ya kawo garin Ucho. Shi kuma wannan da ke bin wancan na Mashegu sai ya zo nan sai kawo garin Udara. To asalin waɗannan kakanni namu su suka fito daga Katsina, yankin da ake cewa Entumaki, suka zo nan suka kawo waɗannan garuruwa guda uku wanda yake waɗannan wa da ƙani ne dukkan su uwansu ɗaya uban su ɗaya. To suka zo suka kawo waɗannan garuruwa guda uku.
To yanzu ake iya cewa garin Udara ya ɗau shekaru kamar nawa?
To asalin garin Udara lalle ko da udara ta zo suka sauka na suka kafa wannan gari gaskiya babu wani babban gari nan sai kasar Yahuri asali yanda muka samu saboda haka shekarun garin kahon garin udara ake yasi ya haura mu shekara 300 a kahon garin udara
shin ko akwai wasu abubuwa da wannan gari ko ince wanda masarauta take yi na ganin farfado da al'adu la'akari da cewa kowani yanki za ka ga akwai al'adun da yake rikewa domin misali yan baya su daura ko kuma su rike su cancewa eh lallai muna da wani al'ada a garin mu da muke yi watakila ko bukukuwa duk shekara me za ka yi karin bayani a kai
to game da al'adu wanda muke yi lalle al'ada dai bai wuce kamar gayya da ake yi zamanin da ba gayya ana haduwa ayi gayya kuma ai ta kidi ke wanda ake cewa kidin noma wanda yake ba sawa sun gaji wannan abin ne yana hada kan manoman mutanen gari ta kide-kide ana kidi ana unna noma ne a kama noma maza su kama noma ana musu kidi amma ta su zo suna musu hita ana wannan in kuma na huda ne duk ana yi to sai kuma wasanni wanda yake dama ana yin su da saboda dadewar lokaci yanzu an bayyana su ne kuma kwanfado da su yana da muhimmanci inda abin in ba ya saba mu addini bane al'ada an ba ya saba mu addini bane rike shi yana da kyau saboda gwanin shi zai sa tarihi asalin ku ta wucewa amma ana rike da wannan tarihi to wannan asali na ku bai wucewa saboda haka muna da bukatun farfado da wasu abubuwa irin wanda muka aka sani ana yi da wanda ba saba mu addini ba za insha Allah za mu yi kokarin mu farfado da su
to a iya cewa a yanzu an san cewa yankin masarautar Kwantagore yanki ne da take da kabilu da dama shin wasu kabilu ne mafi rinjaye a zama a wannan wuri
to yankin kasan masarautar sarkin Sudan yankin Kwantagore asalin waɗanda suke da rinjaye wanda suke suke da wannan asalin wannan yankin su ne Basawa da Kambari su ne aka samu a nan sarakuna da suka jagoranci wannan garin udara abu ne mai tsawo wanda yake da muna da sarakuna wanda suka jagoranci yankin kasan udara wurin sarakuna guda 18 ne ko wanda suka yi sarautar garin udara har bisa ga nan yanzu wanga dake ci Abdullahi Ibrahim ita dai kasan udara Allah ya albarkace ta da abubuwa masu yawa kama daga abin nema sannan da itacen da ake sara ana kaiwa garuruwa sannan da dutsen da ake fasawa na gine-ginen da ake cikin birane da kwaltan da ake yi a sassan Najeriya asalin yankin kasan udara ake daukar su ana daukar da ma'adani ana daukar su yankin udara kamfanin da suka zanna nan shekara 40 da suka wuce ana daukar duwatsunmu wanda ake gurjewa ana wucewa da shi kasar Iluri da Kaduna da Yahuri ana yin kwalta da su duk yankin kasan udara ake daukar su
ya zaka bayyana mana ci gaba da aka samu musamman idan muka dauke ta bangaren gwamnati da aka samar a wannan yanki
game da abin da ya shafi ci gaban da aka samu a wannan yankin kasan udara to gaskiya an samu ci gaba amma an dauki lokaci mai tsawo an wuce an bin baya saboda abubuwa na gwamnati ko guda ba shi garin ga inda aka yi to farko abin da zamu nuna banda da shekarun baya da suka wuce sama da shekara 60 da suka wuce lalle gwamnati ta zo ta yi mana kwakwari tun can Kango to wannan magana ne wanda yake tsohon tarihi amma dai daga wanga dai zuwa bayan mun baro Kango da can cikin Kango ake muke zanne ba nan bane aka taso aka koma bakin hanya to daga tasowar mu aikin da aka fara muna na gwamnati wanda zamu ce mu nuna shine zamanin gwamnati Musa Inuwa Dr. Musa Inuwa shi ya zo ya gina ya muna burtsace shine na farko to wannan abu ya faru ya zo muna wannan aiki to baya gare shi ba mu koma samu wani ci gaba na bangaren gwamnati ba sai shekara wurin kusan 10 da suka wuce sai UNICEF ta zo wanda ake cewa
hukumar
kuma kuna yawa ta da CSDP abin da suke rufe da shi kenan ina ganin ban manta ba to su suka zo suka same mu muka zama lokacin wannan sarki ba shi bane tsohon sarki yake sarauta a wancan wurin da muka taso kofin gidana kenan to a wannan wurin muka zama wurin kusan sati guda suna interview da mu suna tambana tambayoyi daga karshe suka ce to za su zo su taimaka mu da miliyan 10 kuma sun taimaka suka ba da wannan kudi to wannan lokacin ne muka yi amfani da wannan kudi muka gina primary blog a banga blog guda biyu kowane da office din headmaster ga su can to bayan wannan kuma da shekara ya dawo suka kara tuwo kudin nan kuma muka zo muka gina asibiti ga yi nan wajen ga to bayan wannan kuma sai lokacin zamanin mulkin yan siyasa na Bombe yana matsayin abin ga assembly na Niger State dan majalisa ya zo ya yi mana blog guda shi kuma blog guda yana nan shi ma azuzuwa da office na headmaster yana nan kaga ga abu uku kenan wanda zamu huskanta wanda yake gwamnati ta yi mana ta bangaren gwamnati to baya gare su sai abubuwan da suke ga su kamar sola to wannan an kawo mana su ga ma guda nan an kawo mana guda biyar ko shida guda na shidan dai shine farkon kawawa an cire shi aka kawo guda biyar yanzu su suke muke a wanda sunan a cikin gari
to za a iya cewa me mafi gaba a kalubalen da kuke fuskanta a wannan gari na Odara
yanzu kalubalen da ke gaban mu a gaskiya mu abinda muke so in za a so samu ne muna bukatar a sauka mana da wuta nan na nefa
sai wannan lokaci duk ba ku da wuta
tunda aka fito tun lokacin nan wanda ke kantoma wanda ake ci mutumin can na rahin gora korau mun yi tawaga muka shiga mota bi muka je sakatariya muka same su muka gabatar da kokanmu suka yi alkawari shi ma karan kanshi ya zo garin ga to har yanzu ga babu bayani komi saboda haka abin da kalubalen da ke garin mu a wannan gari na Odara a halin gaskiya mu abin da muke so a sauke mana da wutan nefa shike gaban mu ga wuta nan mu suga shekara kusan yaya da 10 amma ba karkar kawo shi nan ba matsalar ruwan sha a can ainihi da dai yankin Odara in ana neman ruwa na ƙwarisha zo nan ruwa masu daɗe sha daga wasu hakunta guda aka zo na ɗibiwa musamman wanga ruwan wanga burtsace da wani muka ce zamu musa inuwa ya yi to burtsacen nan bai da canji ta nan samu kamar shi da wuya saboda kyawun shi wasu ma daga mota za su zo su ɗibi ruwan su koma da shi cikin kwanda goya kamar yankin masu gudu suna zuwa su ɗiba to amma wannan ruwan ya gaba ɗaya burtsace ya lalace irin su Sani Black wanda ke matsayin ɗan majalisa yanzu ga ya zo ya ba da gudunmawar shi kuma da abin ya koma ƙasa.
Magani annabin Allah na magani talakawa ma na magani kaga dan tilar mu kula da su tun da jirgin birnin Yamani shi jirgin birnin Ingila to ja ka da Italiya in ya dan koka ya kariya bakin wallahi dan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke sai yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rike anan jirgin sama mai rigujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talaka ba ya shiga shin jirgin ƙasa kaliya zan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutuƙar talaka ba ya shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa don muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce ka sa in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin birnin gari motocin talakawa don su hau mutukar in ba kan lafiya je ka ka sha'o magani Allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani talakawa shi in kun tuna gwamnati ta yi mana kokari ga makarantu ta gina sannan ta yi middle school sannan ta yi college school ga university ta mana shauran makarantun nan kasan da ayan talakawa
bayan jin koki da korafe-korafe na al'ummar garin Odara ne na samu damar tuntubar kansila da ke wakiltar gundumar Masuga inda ya ce akwai matakin da suka dauka na ganin cewa ba ma garin Odara kadai ba sauran garurukan da ke gundumar Masuga za a dauki matakin samar musu da ababen more rayuwa kamar yadda ya yi min ƙarin bayani ta wayar salula.
Suna na Honorable Awal Abdullahi, ne kansila da ke wakiltar Masuga ward. A hoɓɓasan da muke a ɓangaren wuta da dai sauran matsalolin da suke addaban mu a yankin, to ta ɓangaren wuta dai akwai abun nan da gwamnati abin da ta kawo muna mucika na batun World Project. To ta bangaren wutare insha Allah duk wayannan abubuwan dun mun sassa su ba wai udara kawai ba. Duk yankunan da ke yankin Masuga Ward wanda dai da yake bakin hanya dun mun sa su insha Allah in abin ga na World Project din yazo mu riga mun rubuta mun kuma aika mun ba da shi. To in Allah ya sa kaga an kaka fara World Project din insha Allah muna sa ran ba wai udara kawai ba ta har loji daga nan kuma idan ka dauka daga mararaba kuma har zuwa batuwan noma har World Project insha Allah duk wayannan abubuwan muna sa ran insha Allah duk za su kammala.
To kusan za a ce a yankin da kake wakilta garin Odara na daga cikin gari mafi dadewa da kuma tarihi. Abun mamaki a ce tsohon kafa wannan gari har kawo zuwa yanzu. Me kake ganin ya kawo jinkiri na rashin samuwar kayayyakin more rayuwa musamman shi wutar lantarki da kuma ruwan sha da suke korafin kusan sun dauki tsawon lokaci babu shi?
To kasan ni ma da shiga na a da fara wannan abun gana abin zama na kansila yanzu dai shekara guda da yake nan da zuwa na a wurin. Ko ga gwamnati ka ga idan kai abun ga ya wuce wata nawa da kafa ta ba. To yanzu ne dai muke sa ran insha Allah ga gwamnatin duk da yake gonan dai mai adalci ne kuma abun gane insha Allah muna sa ran duk matsalolin da aka fito can baya a yanzu insha Allah wanga gwamnatin mai kishi ne mai kishin talakawa ne mai kishin al'umma shine muna sa ran insha Allah duk wayannan abubuwan insha Allah wayannan da matsalan ruwan da suke fuskanta da wannan matsalan wutan nan tarki din insha Allah duk za a wuce wurin.
Kuma da haka shirin na wannan lokaci ya kammala. Yanzu a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da ma hukumar gudanarwa na gidan rediyo Landmark FM Kwantagura, Yusuf Mustapha Batsari na shirya na gabatar ke cewa mu kasance lafiya.
To madalla shirin dan gari kenan aka saurara. Yanzu kuma mun zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice.
Mutuwar akalla Falasdinawa 112 da ke kokarin karba agajin jinkai a birnin Gaza ya janyo yin allawadai daga kasashen duniya a yau Juma'a bayan da shaidin gani da ido da jami'an kiwon lafiya na Gaza suka ce lamarin ya faru ne sakamakon budewa Falasdinawa wuta da Isra'ila ta yi. Isra'ila dai ta musanta hakan inda ta ce mutane da dama ne suka yi turmutsitsi da tattake juna inda kuma motocin agaji suka bi ta kan wasunsu. Da farko jami'an asibitin Gaza sun ba da rahoton harin cewa Isra'ila ta kai harin ne kan jama'ar da suka taru a da'irar Al-Nabusi da ke yammacin birnin Gaza. Shaidu daga baya sun ce sojojin Isra'ila sun buɗe wuta yayin da mutane ke ƙoƙarin ciro fulawa da kayan abincin gwangwani daga cikin motocin agajin. Da farko dai jami'an Isra'ila sun amince da cewa sojojinsu sun buɗe wuta, suna masu cewa sun yi hakan ne saboda a tunaninsu mutanen da ke garzayawa zuwa motocin agaji wata barazana ce. Sai dai a wata sadarwa ta faifan bidiyo da aka wallafa daga baya a jiya Alhamis a dandalin sada zumunta na X wanda aka fi sani da Twitter, mai magana da yawun rundunar tsaron Isra'ila ya ce sojojin sun yi harbin ne domin yin gargaɗi da tarwatsa mutanen.
To masu sauraro da haka kuma ka kaga ƙarshen shirin na yanzu, sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato 9:30 agogon Najeriya ne jan kamar da Chadi wanda zai daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Sai dai kafin mu nade tabarmar shirin baki daya muna mika sakon tayin murna ga iyalai ƴan uwa da Dr. Ladan Salihu tsohon darakta jiran na hukumar Radio Tarayyar Najeriya FRCM bisa sarautar bardan yamman Bauchi na farko da mai martaba sarkin Bauchi zai nada shi a gobe a sabar 2 ga watan Maris a fadar sarkin Bauchin idan Allah ya kai mu. Allah ya ja kwana ya taya riko. Yanzu a madadin Zarawo Fage da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Lathers Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Jumbe Hamza. Hawa Sharif ki muku fata alheri daga nan Washington DC. Sai an ji mun ku.